بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم يا أدوادكم أشكم وانا مسلاتش مي البركة مسلاتش جامع عمر بلو لكي زاريا a wannan dare wanda shine daren 18 ga watan Muharram shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 27 ga watan Satumba na shekara ta 2018. Muna nan domin ci gaba da karatun Al-Akhdari wanda Abdurrahman Al-Akhdari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci a mazhabar malikiya ya wallafa. Darasin da ya wuce mun tsaya daidai inda malam yake cewa ina ne muka tsaya na wal'ujub, ko a nan muka tsaya? Za mu tashi warriya da kuma riya. Riya, abinda ake nufi da riya shine mutum yayi aikin da ake yi dan Allah ba dan wani ba illa saboda mutane su gani. Wannan shi ake kira riya. Kai sallah saboda wani ya gani ya burge shi. Kai zakka dan wani ta burge shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira riya da shirkul asghar. Saboda haka yin riya shirka ce ƙarama, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana riya, kuma riya haramun ce. Kamar yadda malamai suke cewa riya iri biyu ce. Kashi na farko shine akwai riya wacce take kaiwa izuwa ga babbar shirka. Kamar yanzu misali, in mutum ya zama gaba ɗaya ayyukansa yana yi ne don wani, to wannan ya zama mushriki full, ba kokwanto. Na biyu shine mutum ya zamanto cewa yana yin riya wani lokacin kuma yana yin abu don Allah, to shi kuma wannan ya aikata ƙaramar shirka. Shi ma wannan ya kasu kaso biyu. Idan mutum ya yi riya a aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshen shi, to gaba ɗaya aikin ya lallace. Da haka yanzu mutumin da ya yi riya a raka'a farko, amma raka'a ta biyu da ta uku da ta huɗu sai ya yi su da Allah, to gaba ɗaya aikin nashi ya lallace. Ina fatan mun gane. Mutumin da ya zamanto ya yi riya a aikin da farkonsa bai da alaƙa da ƙarshen shi, to wannan riyar ta shafi iya inda ya yi ne. Da haka yanzu mutumin da ya zamanto cewa yana sadaka da naira 50-50, da ya ga wani mutum wanda yake jin kunyar shi sai fara sadaka da naira 100-100, sadakar da ya yi da naira 50-50 ta yi, Allah kuma zai iya ba shi lada, amma inda ya ba da naira 100-100 nan kuma ya aikata haramun. Saboda me? Saboda farkon abin ba shi da alaƙa da ƙarshen shi. Ala kulli hal, riya tana ɓata aiki, kuma ɗan adam miskini ne, bai kai mutum ya aikata abu saboda shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ddin, ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini izuwa gare shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, Allah yana cewa a cikin hadisul qudusi, ana agana shuraka wa an shirk, ni ne na fi wadatuwa daga barin tarayya. Man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. Duk wanda ya aikata wani aiki wanda ya hada ni da wani, to zan bar shi da wanda ya hada ni da shi. Man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda ya aikata wani aiki kuma a cikin wannan aikin ya hada ni da wani a ciki, to sai na bar shi, saboda Allah madaukakin sarki mawadaci ne. Daga duk lokacin da ya zamanto kayi aiki sai ya zamanto kana so dan ka samu lada, sannan kuma domin ya zamanto cewa wani ya maka wani abu, to Allah subhanahu wataala sai ya baka da wancan, saboda shi mawadaci ne. Ala kulli hal, yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine mutum yayi kokari wajen tsarkake niyyarsa, wajen yin abu dan Allah subhanahu wataala. Kamar yadda aka rawaito daga Sufyan, yana cewa ma'alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, babu abun da na dinga fama da shi fiye da niyyata. Saboda haka yana fama da niyyarsa, yana kokarin gaske wajen yaga cewa niyyarsa tana tafiya a kan saiti. Wasu daga cikin magabata ko karatu suka fito, idan ya zamanto suka ga mutane da yawa sun taru, kawai sai su koma gida, saboda a ganinsu hakan zai iya taɓa ikhlasinsu. Don haka yana daga cikin alamomin riya ga malami in ya zo darasi, in ya samu mutum ɗaya biyu, sai kawai ya juya ya ce ba zai yi wannan darasin. Yana daga cikin alamomin riya. Babu laifi samun jama'a da yawa ɗin, amma dai ya zama ba za ka yi karatu ba sai don wannan dalilin, sai mutane sun taru, alamomi ne da suke nuna riya. Tare da cewa idan darasi ne da mutane suke bi da yawa, ya ga in yi wannan darasin zai iya jawo wasu ba su samu ba, yana da uzuri. Amma haka kawai ya zama sai ya samu mutane da yawa sannan zai karatu, wannan yana daga cikin alamomin da suke taɓa ikhlasin mutum. Yana daga cikin tarbiyya da na gani a Madina. Za ka ga malami a harami na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ɗaya biyu a gaban shi, amma za ka gan shi ya haƙiƙance yana ba da ilimi, kai ka ce mutum dubu ne a gaban shi. Wannan dai yana daga cikin alamomin ikhlasi. Amma za ka ga wasu malaman duk lokacin da mutane suka tare da yawa aka cika guri ana kafara, to ya ma fi samun caji a lokacin, an fi samun damar da za a yi caji. Wannan gaskiya duk abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya nisance su. Kamar yadda Al-Fudail bin Iyad yake cewa, yin aiki saboda mutane riya ne, barin aiki saboda mutane shi ma riya ne. Kar kuma ya zamanto yawan mutanen ya sa ka dinga daina yin ayyukan alkhairi, ka dinga yin ayyukan alkhairi saboda nisantar riya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayani game da mutum bakwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu inuwa a ƙarƙashin inuwa al'arshi, ranar da ba wata inuwa sai inuwa Ubangiji, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, har yadda hagunsa ma bata san abinda damarsa ta ciyar ba. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske. Allah ya ji kaman Jafar da Rama yake cewa wani lokaci suka je wajen wani mai kuɗi neman taimako, saboda haka mai kuɗin sai yake ce musu, na ga kun zo ku kaɗai, ba ku zo da ƴan jarida ba. Ya ce gaskiya shi ba zai ba da taimako ba, dole sai an zo da ƴan jarida. Saboda kaga wannan automatically ka san dama ba a nufi Allah da wannan sadaka ba. Ala kulli hal shine as-sum'a, ma'ana mutum ya zama to yana yin abu domin ya ji yadda mutane. Akwai mutane da yawa da za a ga Allah subhanahu wataala ya hore musu karatun Al-Qur'ani, amma sai ka ga suna kokari wajen yin riya da wannan karatun Al-Qur'ani. Akwai wani ɗalibi da aka ba mu labari, ya ce shi ba zai ja mutane sallah ba sai a sallah ta bayyane. Ya ce shi gaskiya sallah ta ɓoye shi ba zai ja mutane ba, amma in dai ana so ya ja sallah to sai dai sallah wacce take ta bayyane, saboda ya rera karatun sosai. Za a ga irin yadda sahabbai suke nisanta. Huzaifa bin al-Yamani, akwai lokacin da yi wa mutane limancin sallah, kawai sai sautin sa ya burge shi, shikenan ya ce ba zai ƙara limanci ba, saboda gudun garin yin limanci ya zamanto ya lallata sallar shi gaba ɗaya. Haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ladane su nisanta, ya zamanto kana yin kiran sallah saboda mutane su ji daɗin muryarka, kana yin sallah saboda ya zamanto ka daɗaɗa muryarka ta yadda kowa zai iya jin muryarka ta burge shi. Wannan duk yana daga cikin alamomi na taɓewa waɗanda idan mutum bai nisa ba sai asara. Musamman kuma sallah, kaga sallah ginshiƙi ne na addini, idan ya zamanto ta samu matsala to akwai wannan. Kuma gaskiya da yawa limamai suna faɗawa, musamman a ɗauke ka a kai ka limamin gidan wani mai kuɗi, ko a kai ka limancin fadar gidan gwamnati, masallacin fadar gidan gwamnati. Gaskiyar lamari a irin waɗannan halayen da yawa, idan mutum bai taka tsantsan ba zai shiga cikin as-sum'a ko kuma riya, zai faɗa cikin mushkiloli da yawa. Yana daga cikin abubuwa waɗanda su ma za a ga malamai suna faɗa da ɗaliban ilimi, kaga malami ya zamanto duk sanda zai darasi kullum sai ya sa kaya na kece raini, ba don wani abu illa kawai saboda ya zamanto ya burge masu sauraro da kuma waɗanda suke kasancewa tare da shi. Za ka ga wani lokacin har gasa ake yi ta sa kaya, wannan shi ma duk yana daga cikin mushkiloli. Babu laifi malami ya fito a kamala, malami ya fito yadda mutane masu sauraron karatun shi ba za su raina shi ba, amma dai ya zama wata al'ada ce ta kece raini kullum sai ka sa kayan da za ka burge mutane, wannan gaskiya zai iya taɓa asalin karatun da kake koyarwa. Malam yake cewa walhasadu da kuma hasada. Abinda ake kira alhasad shine duk lokacin da wata ni'ima ta samu ɗan'uwanka sai ka ji ba ka so ya ci gaba da zama a cikin wannan ni'ima. Dan uwanka ya samu ilimi ya fika, ka ji kana so ya baya. Dan uwanka ya zamanto cewa ya samu wasu kuɗi, ka ji ba ka so. Wannan shi ake kira hasada. Hasada wani ciwo ne mummuna, wanda kuma gaskiya mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga ita gaba ɗaya ba su da yawa. Da yawa daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da hasada, sai dai wani ya fi wani. Hasada haramun ci. Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul nisa yana cewa wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli. ku dinga fatan, ku dinga burin, ku dinga ba bakin daɗi saboda wata ni'ima da Allah ya yi wa wani.